l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Kalmasi gaba da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba 2022. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar al'ummar masarautar birnin Gwari ta ce har yanzu akwai matsalar tsaro a yankin domin manoma sun kasa cire amfanin gona saboda barayin dajin da ke musu dauki daidai.
Mun zuwa godakin sa sai idan wa'annan gundumomi ko ainihin community sun hada kudi sun ba wa'annan yan ta'adda kafin su bari su je su cire kayayyakin gonan su.
Za kuma a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya na ƙara ɗaukar matakai na tabbatar da kawar da matsalolin rashin tsaro da suka zamo ruwan dare a ƙasar. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulemu Muni Barma ke gabatarwa. Akwai mu da sharhin jaridan Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Yan Republican sun yi nasarar samun rinjaye a majalisar wakilan Amurka jiya Laraba suna masu sake sa jam'iyyar su ta yi tasiri a Washington tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka burki ma ajandar shugaba Joe Biden da kuma kaddamar da jerin bincike. To amma ɗan rinjaye irin wannan na iya janyo kalubale ga shugabannin jam'iyyar Republican kuma yana ma iya jawo cikas ga kokarin jam'iyyar na yin jagoranci. Sama da mako guda bayan zabi jam'iyyar Republican ta samu adadin kujeru 218 wanda take bukata don kwace ikon majalisar daga wurin Democrat. Za a yi kwanaki kuma makonni kafin a san kowane irin ne wannan rinjaye na Republican ganin har yanzu ana ci gaba da kiraya kuri'u a wuraren da aka yi kankankan. To amma sun kama hanyar samun abinda ka iya zama rinjaye mafi kankanta ga jam'iyyar a karni na 21 kwatankwacin na shekara ta 2001 lokacin da jam'iyyar Republican ta yi rinjaye da kujeru tara kawai wato 221 aka san 212 inda biyu daga cikin 'yan majalisar ba su ma da jam'iyya. Ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda aka yi ta kwararawa har yayi haddasa ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 600 a Najeriya a wannan shekarar. Akwai yuwar har sau 80 cewa sakamakon sauyin yanayi ne wanda dan adam ya janyo a cewar masu ilimin kimiyya. Ambaliyar ta fi shafar Najeriya amma fa bata bar Niger da Chadi masu makwabtaka da ita ba, inda ta raba mutane sama da miliyan 1.5 da muhallansu, ta kuma lalata gidaje da gonaki a wani yanki inda tun dama akwai yuwar fuskantar matsalar abinci. Masu bincike a cibiyar nazarin yanayi ta WWA sun faɗa a sakamakon binciken cewa wannan ambaliyar wadda tana ɗaya daga cikin nau'ukan ambaliya da suka fi haddasa mace-mace a yankin na da nasaba da harkokin bil'adama waɗanda suka yi tsananta sauyin yanayi. Sun nuna alaƙa da alƙaluman sauyin yanayi na tsawon lokaci da ke nuna cewa duniyar ta daɗa zafi da digiri 1.2 a ma'aunin Celsius tun daga shekara ta 1800 sanadiyar karuwar fitar da iska mai nasaba da carbon. Kasashen Yarneto jiya Laraba sun yi ittifakin cewa ga dukkan alamu fashewar da ta auku a gabashin Poland har ta kashe mutane biyu, wani makami mai linzami ne wanda sashin kare sararin saman Ukraine ya harbo shine wannan sanadin. Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka ta ce bata ga wata shaida da ta saba da bayanan farko na shugaban Poland Andrzej Duda cewa da alamar wannan fashewar sakamakon wani makami mai linzami na kariya da Ukraine ta harbo ne wanda kash ya fada cikin kasar ta Poland bisa kuskure amma hasashen karshen ta dai duk wannan laifin Russia ne a cewar majalisar tana mai nuni da mamayar da Russia ta yi na a kasar ta Ukraine sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya gaya ma manema labarai cewa Ukraine tana da cikakkiyar dama ta kare kanta shi ma sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg yayi irin wannan bayanin yana mai gaya ma manema labarai a Brussels bayan wani taron majalisar kungiyar ta NATO cewa ina so a fahimce ni wannan fa laifin Russia ne karshen ta dai duk wannan laifin Russia ne saboda ci gaba da haramtaccen yakin da take yi a Ukraine
A gaida Ibrahim kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar bari mu kawo muku rahoton mu na farko a jihar Kaduna inda duk da kokarin dakile matsalar tsaro a yankin Giwa da birnin Gwari da jami'an tsaro ke yi kungiyar al'ummar masarautar birnin Gwari ta ce har yanzu suna fama da matsalar ta tsaro domin manoma sun kasa cire amfanin gona saboda barayin daji da ke musu dauki daidai wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikrana dauke da karin bayani
cikin yan watannin da suka gabata dai jami'an tsaro na ta sanar da samun nasarori akan yan bindigan daji ta hanyar hallaka wasu da dama sai dai kuma duk da wannan nasarori shugaban kungiyar al'ummar birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya ce har yanzu fa hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna ba ta biyuwa cikin sauki saboda hararen yan bindigan da kuma sauran matsalolin tsaro
a halin da ake ciki yanzu ta karamin hukumar birnin Gwari tana fuskantar tsaro wanda yake yankuna da dama har iya halin da ake ciki wa'annan yankuna suna karkashin ainihin mulki ne na wa'annan yan ta'adda suna cin karan su babbaka saboda yanzu halin da ake ciki hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna dai a takeice wannan hanya ba ta biyuwa sai da mun rasa matafiya da dama a cikin wannan satin ba wanda zai iya kayyade maka adadin yawan mutane wa'inda aka dauke a ita wannan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna haka an kaje abin da ya shafi gabatin birnin Gwari za ka ga wurare irin su damari ka zage abin da ya shafi harkan su tabanni da wuya ka ga an samu ranan da ba za a zo a dauke mutane a cikin gidajen su ko kuma a dauke mutane a gonaki ba da kuma hana mutane musamman zuwa gonakin su sai idan wa'annan gundumomi ko ainihin community sun hada kudi sun ba wa innan yan ta'adda kafin su bari su je su cire kayayyakin gonar su haka idan ka koma yammacin birnin Gwari idan ka je yankin Randagi daga Kangidi wa innan yan ta'adda ga su nan suna cin karan su babu babbaka
ganin yadda jami'an tsaron Nigeria ke kutsawa dazuzzuka don farauto yan bindiga dai ya sa masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya bawa jami'an tsaron da yace sai dai kuma akwai wasu matakai biyar da ya kamata a dauka domin ganin an magance matsalolin tsaro.
Ina yabawa sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro bisa kokarin da suka yi na shiga daji kuma ina samun labarai masu dadi akan irin nasarori da ci gaban da ake samu. Amma abin takeici ne a ce mutanen kasar birnin Gwari da za su yi noma sai da suka biya haraji. Yanzu kuma da za su cire hatsi sai sun biya haraji. A ƙarshe ma dai noman nasu ya zama asara. Hanya mafita akan ta wannan matsala ta tsaro musamman abin da ya shafi yankin birnin Gwari da kananan hukumomin da ke kewaye da ita masarautar birnin Gwari abubuwa ne guda biyar ya kamata a yi na farko shine daga tan da abin ya shafi yankunan su ya kamata gwamnati ta damke su domin su nuna hakikanin su wane ne ke boye yan ta'adda na biyu waɗanda aka kama da zargin suna da hannu akai a fito da su a hukunta su al'umma ta sani na uku hukumomi a kwashe waɗanda suke wannan yankin akai waɗansu sababbi waɗanda ake da kwarin gwiwar cewa za su iya yin aiki. Na hudu a samu musu kayan aiki kwarara sannan na biyar a tabbatar da cewa an yi amfani da yan banga da mafarauta waɗanda suka san wannan yanki na birnin Gwari da yankin Faskare da yankin Sabuwa waɗannan kananan hukumomi 11 waɗanda kullun nake yawan magana akan su in an bi waɗannan gurare an datse da haka ne ake iya kaiwa ga gaci.
Duk da lafawar tsananin hararen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai har yanzu akwai wasu yankuna da ke fama da dauki daidai na sace mutane. musamman ma dai a kananan hukumomin birnin Gwari, Giwa, Igabi, Zaria da kuma Cikun. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To Hanifa, rundunar yan sandan Najeriya ta kaddamar da yan sandan kulawa da al'umma wajen 300 da suka fito daga shiyar Arewa maso gabashin kasar wanda ke fama da matsalar tsaro kamar akasarin sauran sassan kasar. Babban sufeto jarar na yan sandan Najeriya alkali Babu Usman shine ya kaddamar da su, kuma za a fadakar da su a tsawon kwanaki biyu kan hanyoyin tabbatar da tsaro tsakanin al'umma. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda da cikakken rahoton.
Babban Special General din yan sandan kasar Baba Alkali ne da kaddamar da waɗannan mutane, da kuma makaddashin sa Ahmed Zanna Ibrahim ya wakilta. Gama abin da ke cewa,
"And I expected to voluntarily."
Yace ina tsammanin waɗannan mutane za su yi aikin sa kai a kananan hukumomin su don su taimakawa yan sandan Najeriya don samar da tsaro ga mutanen su.
They are to operate under the guidance of the local police division.
Yace za su yi aikin na gargashin yan sandan suke wurin su don su dinga fadakar da su yadda wannan aiki yake, sannan kwarewa da dokoki da ke kunshi a cikin aikin.
This clarification is vital as we have of recent recorded.
Yace wannan fadakarwa yana da kyau don a cikin yan kwanakin nan mun samu wasu matsaloli ga irin waɗannan yan sandan al'umma, wanda irin waɗannan yan sandan al'umma suka rasa gane matsayin su a cikin yan sanda, wanda kuma hakan cin fuska ne ga gwamnatin tarayya da kuma aikin kanta. Mun ne ganin wannan matsala kuma mun magance shi kamar yadda dokokin kasar nan ya tsara. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, wanda sakataren gwamnatin jihar Borno Alhaji Jidda Usman Shehu Likita, ga kuma abin da ke cewa, ce waɗannan matasan sa kai ne wanda aka kira yan sandan al'umma za su yi kokarin ganin cewa sun samar da tsaro ga al'ummansu. Ya ce wannan shiri zai sa su kula da mutanen anguwansu da kuma sa ido ga duk wani abin da ke faruwa a anguwar saboda su kauce wa arkon laifi.
So that they do not involve themselves in crime.
Ya ce muna kuma shiga wa'adin yakin neman zaɓe na shekarar 2023, wanda tuni jama'a suka soma yakin wannan neman zaɓe don kauce wa irin tashin-tashina da ka iya faruwa a lokacin wannan zaɓe. Kuma suke dukkanin jam'iyyu sun sanya hannu a kan gidajen yanar na kauce wa rigingimu lokacin zaɓen, don wannan yana da muhimmanci sosai. Haruna Dauda biyu, Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya alamu na nuna cewa hukumomin tsaron kasar na ƙara ɗaukar matakai na tabbatar da kawar da matsalolin rashin tsaro da suka zama ruwan dare a sassan kasar. Yanzu haka rundunar 'yan sandan kasar na kan horar da wasu zaɓaɓɓun mutane akan aikin kula da tsaro waɗanda za su horar da sauran al'ummominsu. Sai dai masana tsaro na ganin cewa an makara, domin tuntuni ya kamata a ce an ɗauki wannan mataki. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Tun lokacin da matsalolin rashin tsaro suka soma kamari a Najeriya, mahukunta ke cewa suna ɗaukar matakan magance su, sai dai kuma har yanzu ana samun matsalolin. A wani yunkuri na ƙara azama ta ƙoƙarin na mahukunta, babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya bayar da umarni na horar da jama'ar ƙasa, dubarun samarwa da kuma wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Horar surar dai tana gudana a fadin shiyoyin yankunan kasar, inda mataimakin sufetin 'yan sanda Ahmad Sani Abubakar ke jagorantar wadda ke gudana a yanki na goma na rundunar da ke Arewa maso yamma mai hedikwata a Sokoto.
Kuma waɗannan hanyoyin da aka bi shi ne wadda fayar gama ta ɗauka, kuma ta tabbatar cewa ta ba da duk gudunmuwar da ya kamata don a ga cewa an ja mutane kusa da 'yan sanda kuma an horar da su, saboda tsarin bitar a gida yadda za a ba su dama su fahimci aikin. Sun makamus kuma san abin da ya kamata su yi sai su koma gida. Kaga su za su koma su sake horar da wannan, ko su sake wa waɗannan sai akwai stakeholders wato kamar sarakuna su har da injiniya da ma'aikata lokacin gaban koda ba la makaranta ne ko ya da ma'aikatar lafiya duk suna cikin stakeholders na community policing a locality din su dama masana aikin tsaro sun ce shirin sanya jama'a wajen samar da tsaro abu ne dake da akiba a ko ina cikin fadin duniya commissioner yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Hussein Gumel ya ce akan wannan manufar ne aka shirya wannan taron
shine yake sa a tashi a samu al'umma ta gari ba tare da aikata laifuffuka ba ko shiga wasu al'amura kaman shaye-shayen kwaya da harkar kaman fashi da makami da irin wannan kidnapping da ake yi na neman fansa
a bangaren jami'an tsaron soja ma suna ƙara matsatsami ga samar da tsaro ta hanyoyi daban-daban kamar yadda rundunar ta shimfiɗa wani titi mai tsawon kilomita 1 ga jama'ar Kaoje dake jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya domin kyautata rayukan jama'a a lokacin kaddamar da bude titin babban hafsan sojin kasa Lieutenant General Faruku Yahaya ya ziyarci basaraken garin sarkin Bargon Kaoje Mustafa Usman Adamu inda ya jaddada bukatar dake akwai ta samun goyon bayan sarakuna da ma jama'ar kasa ga samar da tsaro
yan mun duba muna gane kuma na ganin su wanda aka gane ba a gane abin da ya kai ba ana ya kai rahoto so that same wani ya wata banna an gani an kai sai a same shi sami ne
yankin da ya na Kaoje yana da saukin matsalar rashin tsaro sai dai saboda yanayin dajin da ke wurin basaraken ya roƙi a kafa wani sashi na rundunar soji a yankin masana lamarin tsaro dai na ganin wannan yunkurin na jami'an tsaro yana da muhimmanci amma ya dace a yi hakan tun inda aka fito a cewar masanin tsaro Dr. Yahuza Getso
mani ba kalle shi a matsayin wani abu na ci gaba ko kuma wani abu da zai kawo wani sauyi ko kuma wani abu da ake yin shi don al'umma ba domin idan ana yi don al'umma me ake yi aka bari ana kashe mutane tsawon lokaci wa shekara da shekaru kwana da kwanaki aka rinka kashe mulamulan mutane amma baya nufi ina kare guyawun jami'an tsaro waɗanda ake horo da kuma waɗanda ake saka a cikin wato horar da su akan ilmantar da su akan hanyoyin da ya kamata a bi wajen samun maslaha da maslaha baya nufin cewar ba za a samu wato mafita ba
duk waɗannan ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi yanzu da ma waɗanda suka ce sun yi a can baya fatar 'yan Najeriya dai ita ce a samu fita daga matsalar rashin tsaro da ke hana jama'a bacci da idanu biyu rufe Muhammad Nasir Murar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaishe da Muhammad Nasir kafin mu je ga shiri na gaba mu shakata da wannan. Yanzu kuma bari in koma gefe guda domin Suleiman Mumini Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta san kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Mumini Barma. Rashin daukar sana'o'in na kasassu da mahimmanci wani al'amari ne da kungiyoyin masu bukata ta musamman suka bayyana a matsayin matsalar da ke kokarin mai da hannun agogo baya a game da yunkurin cire bara daga zuciyar na kasassu. A yanzu haka irin waɗannan ƙungiyoyi na nuna damuwa a game da abin da ka iya zama makomar 'ya'yansu sakamakon rashin samun kasuwar kayayyaki irin na sana'o'in hannu a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar. A wata hira da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar makafi, ya kwatanta girman wannan matsala da kuma hanyoyin da yake ganin idan aka bi su za a warware wannan ƙulli.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ni dai sunana Abdu Musa wanda aka sani da sunan Bita. Ina magatakar ranar kungiyar makaihi wadda muke cewa Inal na jihar Damagaram bugu da kari kuma ni ne magatakarra mai kula da tarbiya da ma'ana makaranta ta mu ta galgajiya da kuma ta zamani a bangaren babban kungiyar da Mutual Federation ta jihar Damagaram gabaki daya.
To Malam Bita, akwai wani kuka ko kuma akwai wani abu da yake ci muku tuwa kwariya ku na kasashe musamman ma wannan bangare naku, kamar menene wannan kuka naku?
Yanzu kika dauka muna da akwai nan gidan guragu wanda muke cewa center guragu su zo su yi sure wanda na wuta su zo su yi kujeru su yi kalahuna su yi koyi su yi taga. To amma in kika tashi ba zuwa wajen siyasa yau gwamnati ta tashi ba da command ko ɗan kwan gida ne za a ba wani gine-gine, to sai a ce su je su nema su yi alhali ya kamata in aka ba da kashi 50 can wurin nan su ma a zo a ba su kashi 50 su saida kin gani ai za su karu.
Na ga ma hadda kamar bencina da irin tebura na ɗan makaranta
komi yi ake a nan wurin komi yi ake, amma ba taɓa za ka ce wannan kungiyar ku zo zan ba ku mu ba da sunan gwamnati za mu tallafa muku domin ku samu ku yi a ba su kwan gida su yi aiki. To in suka aiki nawa za su sa gindinsu, nawa ki akwai a ƙarshe su suke koyon sana'a? To kin gani kenan ku an kika ɗauka wajen makayi suna yin giryashi suna yin lakare suna yin dasta wani nagogi abu ga in kika ɗauka safaya yanzu baya da an ce muke rana ta yi to shi kina shiga cikin lahawar wala kwata lalle a kusan da suna zauwa suna tallafa ma na kasarsu musamman kungiyoyi da yawa suna na wurin kuma suna kawo musu sana'a. To ina a wani kubadu ba dai eh ina a wani kai sana'a ba sai
ku an hana ku baran kuma abinda kuke yi bayya daukuwa kuma hallo ba abu ba dokan a kyautata ma rayuwar ku.
To kin gani kenan ku akwai matsala da yanzu in ka dauka na kasashe na tumishi akwai dokoki da in ka dauki na kasashe wanda Allah ya sa yayi dan ilimi kadan yayi karatun boko iya da dan shahada shi to akwai kaso 5% da ya kamata a faru dai kawa amma aka ta function public ya zama to a ta ma'aikatan gwamnati a sha an dauke shi ma'aikaci. To amma kin gani in kika zo kika duba sai ki gani kungiyoyin namu da ganannan kin da na san babban birnin Yaman suna bakin kokarin su, to amma sai a yi burusu da abun abun sai a samu sanyayya. To a komo abu ga dokan nan abu hanya ta gaskiya tak ni so ki gani wallahi na kasashe abin da za su kawo ko abin da za su yi sai ya yi na sauran mutane. Yau kika dauka bangaren zamanin demokradiya ne miki yau mata kaso nawa aka ba su a bangaren rukuni-rukuni na siyasa wajen kaso 35% na kasa su kaso na aka basu babu. To kenan ya kamata zababin namu da kuma wakilanmu na majalisa da su gwamnati ya kamata su dauki wata ayar doka mu ma koda kaso 15 ne a ciki a hudda mu ma a bamu duk wani mai siyasa ya zama to a ci a hudda kasar na kasar su in yi so su ma a sa suke gani in abin ba zai gaba ba in ba yaki da bara ba.
To yanzu akwai wani waje da kuka je kuka kai wannan kuka naku kamar bangaren gwamnatin ko kuma a kungiyance haka ku je dai ku kai kukan ku?
Na ce miki ki dauka tun da kasa sama duk inda za a yi taro in dai aka ce da gwamnati ne ko da kungiyar masu zaman kansu sai mun gaya musu duka sai mun faɗi kukan nan. To amma daga an ce an ji sai a bar shi wasu sai asu ba su taɓa sani ba wasu ce kaza. To kenan kwa yaushe zaka zo alhali majalisar ɗauki duniya ko kuma sanu da shuni wanda suke ba kungiyoyin masu zaman kansu da su project ke duk in kika duba takardun sai sun kawo wani kuduri sun sa akan cewa duk abin da zaka yi matsayin ba kasa da kasa su a ciki ba to ka tabbata ba kar talle ki dauka tun daga gwamnatin jihar Damagaram magajin garin Damagaram president na council regional Damagaram su sun san da wannan kuma suna bakin kokarin suka maka takarda na gwamna duk abin da za a yi suna sa to ina hakkin da kasa su yake ku shawo su a ciki ko ta yi taro. To kenan aka samu a ko ina aka ce ana haka in kasa ta dauka sama ta dauka to ai dole ne kenan kin gani daga nan ma me aka yi yakin da bara an same shi an yi shi halas.
To mun sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu so da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa Abdul Musa sakataren kungiyar makafi ta UNEL a jihar Damagaram da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ne Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ni lafiya.
Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Daba babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine gwamnati na kai karan malaman koyarwa zuwa ga commission din kadar godan gani da nadin da aka yi wa in kansa a matsayin babban director GES wato ma'aikatar ilimi na kasar nan jaridar ta ce gwamnati na kai karan malaman koyarwa dake yajin aiki zuwa ga commission din kalago na kasa ga midda matsayin su akan nadin da aka yi babban director na riko na ma'aikatar ilimin kasar nan ma'aikatar dangantan ayyuka da kadago yacce ta kai karar kungiyoyin zuwa ga ainihin commission na bukatar ayi tsakani game da yajin aikin da kungiyoyin malaman karantarwan ke ci gaba da yi ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin tarwaito kanofore aka ya fada wa mambobin majalisa cewa ba zai bar matsayin aikin din nasa ba yana mai huruta irin darajoji da Allah yayi masa jaridar ta ce minister kudi ya fada wa mambobin majalisa dake kururuwan asauki minister kudi daga matsayinsa ya fada musu cewa ko kadan ba zai sauka ba shine wanda ya dace ya fanshi kasan nan daga wato tsunduma da ta yi a cikin mummunar hali na tattalin arziki zuwa matsayi da ya dace na kuzan sai ya bayyana a fili cewa kanofurata na da tabbaci cewa shugaba Nana Akufo-Addo ba zai sallame shi ba ya bisa la'akari da irin bukatar da ya a bashi daman yayi cigaba da tattaunawa da asusun ta'amali da kudaden duniya sai ya gabatar da jawabin kasafin kudin shekara ta 2023 a majalisar dokoki kan ya cika wannan shawara na sauke ministan kudin gaskiya game da ikirarin bawumiya a wurin bukin haggacecce cewar gwamnati ta samu nasarori 45 a layin mulkinta jaridar the daily dispatch ta rubuta wannan labarin jaridar ta ce a wurin bukin shekara ta 2022 na haggacecce da aka yi a Lora nan Asabar 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia yayi magana game da halin da ake ciki na tattalin arzikin kasa da irin kalubale da kasar Ghana da sauran kasashe ke fuskanta ya bayyana cewa hakika babu tantama cewa ana fuskantar tsadan kaya da wahalhalu iri a nan kasar amma da sauran kasashen duniya abin da ya tabbata shine duniya na fuskantar matsala na tattalin arziki wannan matsala ya faru ne daga matsalan tsadar kaya da makamashi da abinci wannan yayi dalilin tsada da ya shafi duk duniya ba a bar Ghana ba tsakanin shekara 2019 da 2022 lamarin tsada a kasar Ghana ya linka su 5 lamarin tsada a Togo ya linka su 6 lamarin tsada ya linka a kasar Senegal su 11 lamarin tsadar kaya ya linka a kasar Cote d'Ivoire su 7 haka ma a kasar Ingila ya linka su 8 inji Bawumia da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen yan Republican sun yi nasarar samun rinjaye a majalisar wakilan Amurka jiya Laraba suna masu sa jam'iyyar su ta yi tasiri a Washington tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin takaburki ma ajandar shugaba Joe Biden da kuma kaddamar da jerin bincike to amma dan rinjaye irin wannan na iya janyo kalubale ga shugabannin jam'iyyar Republican kuma yana ma iya kawo cikas ga kokarin jam'iyyar na yin jagoranci. Jiya Laraba, Amurka ta ce harin nan da aka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai nesa da gabar kasar Oman ga dukkan alamu aiki ne na wani jirgin saman Iran mara matuki. Bayanan nazarin da aka samu na baya-bayan nan sun nuna cewa ga dukkan alamu Iran ce ta kai wannan harin ta wajen amfani da jirgin sama mara matuki a cewar mai bayar da shawara ga fadar White House Jack Sullivan
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Sterling ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a wuni lafiya